أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمنا قد يو الله سبحانه وتعالى يقوام يقومي واندسكي يقوان ساد يدسا يقدرين أيور مزوع ونلوك سيكم يبام يقولوا من dawowa don ci gaba da gabatar da wannan karatu da muke a wannan yammaci na Laraba wanda yake 26 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da 26 ga watan 3 a shekarar 2025 miladiya. Idan yan uwa ba su manta ba, jiya mun kwana ƙarshen aya ta 26 cikin wannan sura mai albarka, wato suratul Fatir. Yau kuma za mu tashi kan aya ta 27 insha Allah. Muna neman agajin Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin abin da za mu karanta da abin da za mu bayani sa. Alamtara annallah anzala min sama'i ma'an.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.
نعم Ubangiji, wannan aya tana nuna wato girman ikon Allah, kudiran Allah a fili, tana kuma bayanin hikimomi na Ubangiji subhanahu wataala wato a cikin duniya. Ubangiji ya ce alam tara anna Allah anzala min as-samai ma'an, shin kai baka kallo ne wato mai karatu ko wanda ake wato wanda yake sauraron karatu, shin baka kallo ne cewa annallahu ubangiji anzala minas sama'i ma'an, wato ya saukar da ruwa daga sama. Fa akhrajna bihi thamaratin muktalifan alwanuhu, a dalilin wannan ruwan sai aka fitar da ɗan itace wato dangi-dangi, muktalifan alwanuhu, wanda launinsa ya canza, launinsa ya saɓi juna. Ruwan saman ɗaya ne, amma dangin ɗan itacen da yake fitowa a sanadiyar wannan ruwan saman wato kala-kala ne. Allah ya ce muktalifan alwanuhu, wanda wato kalarsa ya canza, akwai kore, akwai ja, akwai fatsi-fatsi, akwai ma wani baki ne ma ke fita jamma, akwai wanda zai fitar maka dan jajajir, wani ya fitar maka dan wato ja wanda yake yayi sirki da fari, wani ya fitar maka dan kore bau, wani ya fitar maka dan kore wanda yayi sirki da fari, wani ya fitar dan sa yalo, wani wato ya fitar da gashin dangin dan itace daban-daban. Ruwan saman ɗaya ne, amma kowane ɗan itace da irin ɗansa da zai fitar. To kaga wannan yana nuna a girman ikon Allah, wanda yake wannan wato hujja ce a fili da take nuna kamala na Ubangiji subhanahu wataala. Allah ya ce wa minal jibali, sannan haka nan Ubangiji ya halitta daga cikin duwatsu wato judadu, hanyoyi wato shine da ake bi, dan jaddatu ita ce hanya akan dutse, an ce judad jam'i ne. Wato Allah ya halicci hanyoyi a cikin wato duwar watsi, wato bidun, akwai hanyoyin da suke wato farare ne za a gansa akan dutse, wa humurun, akwai wadanda suke wato jajaye ne, muktalifun alwanuhu, su ma launin ya canza. Wato ko da dutsen ka kalli dutsen, za ka ga a jikin dutse ɗaya ma sai ka ga launi-launi, ka ga wani ole ne, ka ga wani baki, ka ga wani yayi bulu, ka ga wani dutse rawaya-rawaya, a jikin dutse ɗaya ma sai ga Allah ya halicci launi daban-daban. mun gane ko Allah ya ce wa garabi usudun akwai kuma wanda suke wato baka kekirin bakin dutse ne ka gaishe idan mutum yana tafiya wato a cikin yankin da yake da duwar wasu wato zai daga kallon ababen mamaki wato cikin ababen da Ubangiji ya halitta haka kuma mutumin da yake shi ma mai tonan kasa ko mai tonan rijiya wato shi ma yana cin karo da ababen mamaki yadda Ubangiji ya shimfida kasa wato in yana tonanta kafin a tadda ruwa kaga a tadda irin wannan kasar a fita a cikin wannan a tadda wannan a fita a cikin wannan a tadda wannan a fita a cikin wannan a tadda wannan kafin a tadda ruwa mai tonan rijiya zai gaya maka wato irin nau'o'in kasar da ake samu in an je can dab da ruwa ma sai a fitar da wani goli wanda za ka ganshi kamar yayi kamar da bulu wanda yake yana daukan hankali Allah ya ji ya koyi shi mai tonan rijiya zai ce maka in an samu wannan muna da saura sai an samu kaza in an samu wannan ya ce to sai mun samu kaza har a samu wanda kuma daga nan za a samu inda kuma Ubangiji ya shimfida ruwa wato a kasa kaga wannan yana nuna maka kamala na kudurar Ubangiji da kuma wato cikar hikimarsa wanda ya tsara wato wannan abinda Allah ya faɗa ambata mana cikin wannan sura Garabib Sud wato dutse ne wanda yake baki wulk Allah ya ce
waminan nasi wadawadi wallana ami mutalifu lanwanu kadhalik innama yakashallaha min ibadihi alulama
Nam. Allah yake cewa wa minan nasi har yanzu a cikin mutane ma wato su ma Allah ya halice su muktalifun alwanuhu su ma dai launin su kala-kala ne sai kaga ƴaƴan mutum ɗaya da wato da uwar da uban a haɗe suke amma sun haifi ɗa wanda yake ya fito da wata kala idan su farare ne sai kaga sun haifi ɗa baki kirin wato in su dogi ne sai kaga sun haifi ɗa gajere gub in su surara ne sirara ne sai kaga sun haifi ɗa wanda yake mai kiba haka na kuma wato kaga wani fari ne wani ja ne wani baki ne wani wankantar waɗa ne haka nan Ubangiji wato sai kaga a ma'aifa ɗaya an sawwara ƴaƴa daban-daban hatta wani lokacin hatta a ƴan biyu ma sai ga wannan fari ne wannan kuma wato baki ne ko kuma wannan ya fi wankewa ya fi haske wannan kuma ya fi duhu Allah ya ce wa minan nasi haka na cikin mutane ma wadawabi da dabbobi da suke cikin jeji su ma dai ga su na muktalifun alwanuhu ko waɗanne kalansu launinsu ya canza za ka ga in a jikin karnuka ne za ka ga akwai baki akwai fari akwai ja akwai wanda yake mai turku-turku akwai wanda yake rabi fari rabi ja in a cikin zakoki ne haka za ka samu in a cikin giwaye ne duk nau'in dabbobin nan ba wanda ba za ka samu canjin kala ba ɗaya raƙuma ne za ka samu jajaye za ka samu farare za ka samu bakage tafi cikin shanu za ka samu wato wanda suke jajayen shanu za ka samu bakage za ka samu farare za ka samu wanda suke masu ba bakage ba farare ba ga sunan kala-kala to halittar irin wannan kala-kala mai yin ta shine Allah cikin hikimar da ka ga abinka za ka iya gane shi ko da su ne kama idan fatan ta canza to kai ma in ka gani ka san wannan din ba naka ba ne Allah yake cewa wa minan nasi akwai daga cikin mutane su ma an halice su muktalifun alwanu sannan wal an'ami su ma haka na dabbobin ni'ima su ma an halice su muktalifun wadawabi haka na dabbobi su ma an halice su muktalifun alwanu sannan wal an'ami ga dabbobin ni'ima su ma dai an halice su duk dai muktalifun alwanu kazalika hakan nan dai Allah yayi wato kowanne Allah ya halice shi ya sassaba masa launinsa to wannan wato kamala ne yanzu in wani in wata na'ura ce za ta fitar maka abu wato wato kamar injin sakani abin da ka riga kai masa setting irin wannan kalar zai tafitar maka ba zai canza maka ba haka na inde alitta na dan adam ne in ya sarrafa abin zai fitar da wani abu kala to sai dai ya tafitar masa wannan kalar daban amma ikon Allah za a fito a ciki daya amma kuma sai ka ga wato kalar tsakanin wannan da wannan kuma to kalar ta canza ubangiji yace wato haka na dabbobi da mutane su ma an halicce su da launi daban-daban kamar yadda aka halicce dan itace da duwar wutsi su ma da launi daban-daban inma shallaha min ibadil ulama abin sani inma shallaha lalle masu jin tsoron Allah min ibadihi a cikin bayansa al ulama usune wato malamai wato ba jahilai ba malamai su suke jin tsoron su suka fi tsoron Allah inji ubangiji subhanahu wataala wato ba jahilai ba innallaha azizun Allah mabuwayi ne a cikin mulkin sa ghafurun mai gafara ne ga zanuban bayinsa wadanda suke wato mu'minai malam yake cewa fadin ubangiji innama shallaha min ibadil ulama lalle wadanda aka fi sani wato cikin wayanda suka fi tsoron Allah a cikin mutane sune malamai yace ai anna kashiyatan lahi cewa jin tsoron Allah shartuha al-ilm wal ma'rifatu bihi sharadin jin tsoron Allah wato shine a sami ilimi da kuma sanin Allah din ilimi da kuma sanin Allah domin ilimin wato shi zai nuna maka hanyoyin da zaka san Allah kuma in ka bi wannan hanyoyin kuma sai ka san Allah sanin Allah kuma shi yasa zaka ba wa Allah alaka girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsoron Allah domin ya fi kowa sanin Allah yawa mutumin da bai san Allah ba zai yi wato ya ba wa Allah a girmamawa da ya dace da shi ba masu labari a suna ba da wani labari suka ce a wata rana wani yaro ya fita a gidansu yana yawo yaro sai ya tafi bayan gari sai kewaya bayan duwatsu yaro ne karami sai ya tafi har ramin damisa ya samu damisa ita kuma wato tana shayar da 'ya'yanta nono ya zauna ya kama damisa yana ta wasa da 'ya'yanta yana jan gemunta wato sai aka ce wa namijin damisan sai ya dawo daga kiwo daga can ya doka diri a damisa ya ce yaya wannan wane ne wannan tace a wannan bai sani ba tace bai sani ba yaro yana ta kama damisar yana ta wasa da ita ya kama gemunta ya kama 'ya'yanta yana ta wasa to iyayen yaron suka fita neman yaron ba gan shi ba ana ta bi ga kafafunsa ana ta kewayawa can an kewayo inda za a gan shi sai a gan shi a gaban damisa suna juyawa suna ganin damisa sai suka fita da gudu sai ta ce to kaga wadanda suka sani ga ɗansa a gurin amma dole suka gudu ta ce to wa'annan su suka sani to wanda ya san Allah haƙiƙanin sanin Allah shi yake girmama Allah shi ya fi jin tsoron Allah to wannan kuma ba za ka same shi a gurin jahili ba wannan ba za ka same shi a gurin jahili ba in jahili ya ce maka yana jin tsoron Allah ma a baki ya faɗa saboda haka wanda ya san Allah shi ya fi cancanta a wato ya ji tsoronsa yake cewa sharaɗin jin tsoron Allah shi ne sanin Allah faman istadda ma'rifatuhu li rabbihi wanda saninsa ya fi tsanani don gani da ubangijinsa kana akshahum lahu su suka fi jin tsoron Allah walidha warada fil hadisi saboda haka yazo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana akshahum lillahi wa atqakum lahu ni nafi ku jin tsoron Allah wato ni nafi ku kiyaye dokokin Allah wato malai yace wa quri'a shuzuzan bi raf'il jalala wadansu malaman in sun zo karantawa duk da yake wannan wato a shuzuz ne daga cikin qura'u wato ba riwaya bace wanda take mutawatira wato shuzuz wato in sun zo karantawa sukan yi wa ismul jalala din raf'a sai su nasba akan al-ulama din ma'ana sai ce inna ma yakashallahu min ibadihi al-ulama inna ma yakashallahu min ibadihi al-ulama wato yace abinda ake nufi inna ma yu'azzimu Allahu min al-ibadi al-ulama abinda ake nufi fasara wannan kuma cewa wanda Allah yake girmamawa a cikin bayansa sune malamai Allah yana girmama malamai saboda kullun bakin su wato yana danyace da ambaton Allah karatun al-Qur'ani ko karatun wato shari'a karatun hadisi zikirori na Allah to bakin su kullun yana danyace to sai Allah yake girmama su mun gane ko yawa inna ma wannan riwaya mutawatira ita ce inna ma akshallaha min ibadihi al-ulama abin sani waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin bayan Allah sune malamai wannan ita ce fasara daya waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin bayan Allah sune malamai ko waɗanda suka fi jin tsoron Allah a cikin bayan Allah sune malamai daya ruwayar kuma tace inna ma yakshallahu min ibadihi al-ulama wanda Allah ya fi girmamawa a cikin bayansa sune malamai wanda Allah ya fi girmamawa a cikin bayansa sune malamai na ga mun fahimci duka bambancin ko to shine wato malai yake cewa wa inna ma kana kadhalika kuma wannan shi ma ya dace wato ubangiji yana girmama malamai waɗanda suke ɗauke da saƙonsa wato zuwa gurin bayinsa Allah yana girmama su saboda su ne suka gaji aikin annabawa suke ɗauke da saƙon Allah su kai zuwa gurin bayin Allah likaunihim a'rafun nasu bi rabbihim domin su suka fi mutane sanin ubangijinsu wa taqahum lahu su suka fi taqawa suka fi jin tsoron ubangiji malam yace fal wajibu ala nasi to kaga abin da ya zama wajibi wa mutane abin da ya zama wajibi wa mutane ta'zimu mutane su rika girmama malamai wa hatiramihim su rika mutunta su su rika ba su daraja domin Allah gashi ya faɗa a Al-Qur'ani cewa ubangiji wanda yake yafi girmamawa a cikin bayinsa sune malamai yace iktida'un billahi ta'ala saboda mutane su koyi da Allah mutane su rika girmama malamai saboda girmama malamai koyi ne da Allah tunda Allah yace wanda yafi girmamawa a cikin bayinsa sune wato malamai yace fa inna Allah akbara domin Allah ubangiji ya bada labari a cikin Al-Qur'ani annahu yu'azzimuhum cewa Allah yana girmama su wato yajilluhum kuma wato yana girmama su wannan shi mai tafsiri sai jan hankali da wannan amma kuma in mun lura da abinda kuma yanzu yake faruwa a wannan zamani namu inda zaka ga mutum zai rufe idansa ya ci mutuncin malami ya duddura masa munanan ashar wanda suke kallo a waya suna kallo da malami zai fito yana da awar addini yana yada addini amma saboda mutum yana ga malamin baya tare da kungiyar su ko kuma wato malamin ya kauce a san zuciyar wannan mutumin da ire-irensa mutumin nan zai rika dura munanan ashar a wannan malami wanda kai mai karantawa in ka gani ma wallahi ba ka faɗa a fili ba karatun a zuciyarka ma sai ka ji hankalinka ya tashi ce wani irin al'umma muke ciki al'ummar da waɗanda suke ɗauke da saƙon Allah suke gaya wa mutane saƙon Allah suke zama fitila wa mutane wajen haska musu hanyar shiriya suke fitar da mutane daga cikin dufin jahilci su kai su cikin dufin imani su yi wa mutane sanadiyya ta zuwa gidan aljanna a ce waɗannan malaman su ne mutum zai riga ɗura musu ashar munanan ashar ashar ɗin da ko kafiri kai wa za a ce ka wuce gona da iri amma haka za ka ɗura wa malami ashar wanda yake a cikin zuciyarsa akwai littafin Allah a cikin zuciyarsa akwai hadisai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da aiki sai isar da saƙon Allah dare da rana amma za ka iya zaginsa za ka iya cin zarafinsa za ka iya masa sharri za ka iya masa ɓatanci a gaban kuma kowa kuma ba ka ji komi a zuciyarka ba mutumin da yake wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen isar da saƙon Allah za ka iya masa ɓatanci za ka iya cin zarafinsa kai masa komi kuma ba ka ji nauyi nawi a cikin zuciyarka na cewa kai abin da yake ba daidai ba, ka dauko jarima laifi mai girma wanda ya kamata ka ji tsoran ka je gaban Ubangijinka, ka je gaban Ubangijinka. Mutumin da Allah yake girmama shi, Allah da kansa ya faɗa a Al-Qur'ani cewa Allah wanda yake girmamawa a cikin bayansa sune malamai, amma zaka iya rufe idan ka wato ka ci masa zarafi, maimakon Allah ya maka ishara ne cewa to ka girmama shi domin ni ma ina girmama shi. Amma kuma sai kaga mutum kuma wato zai yi abin da bai dace ba a malami, wannan kuma wato yana daga cikin alamomin tashin alkiyama, yana daga cikin nuna al'ummar da ake cikin su al'umma ce wadda wato suke fajiran al'umma. Saboda ne idan aka lalata mai cewa iyi bari, to al'umma kuma ta lalace. Allah madaukakin sarki ya la'anci yan bani Isra'ila akan harshen Annabi Dauda da Annabi Isa dan Maryama. Saboda me? Saboda mummunan aikin su da suke. Allah ya ce zalika bima asawwa kanu ya ataduna, yace cewa kanu la yatana hauna amnun karin fa'aluhu. Allah ya tsine wa yan bani Isra'ila akan harshen Annabi Dauda da Annabi Isa dan Maryama saboda mummunan aikin su. Saboda me? Allah ya musu inuwar ai ba dan zunubin ne kadai ba, an rasa mai wa'azi a cikin su, an rasa mai cewa ayi a bari. Allah ya ce kanu la yatana hauna amnun karin fa'aluhu, cikin su sai ya zama wato la yatana hauna amnun karin fa'aluhu, ba mai fitowa ya hana su mummunan aikin da suke. To mutumin da zai fito ya ce maka kaza ba kyau, kaza da kyau, ya zama shi zaka zaga, shi zaka ciwa zarafi, shi zaka ciwa mutunci saboda san zuciya. In kuskure ma mutum ne irin kowa, zai iya dacewa, zai iya yin kuskure. In ya kuskure ma sai ka nema masa mafita. Su manyan malaman da ko da littafi mutum ya rubuta, a wajen rubutansa sai ya kuskure, in sun zo za su yi bayanin kuskuren kanan mutane su tafi akan kuskuren, sai ce Allah ya ji kanwa ne, abin da ya faɗan nan ya samu tuntuban harshe ne, da kaza ya kamata ya ce, sai su rubutu su ma. Kaga sun warware maganarsa amma cikin sulhu da wato irshadi, shi dai ruwa wanda yake mai kyau. Sai sun masa addu'a, Allah ya ji kanwa ne, Allah ya gafarta mu wane, kazan nan da ya faɗa tuntuban harshe ne, ba haka ya kamata ya ce ba, kamata ya ce haka, sai su yi masa gyara. To amma mu yanzu mun samu wata irin tarbiyya, da zaran wai mutum ya iya rubutu a waya, ya iya boko, ya iya rubutu, shikenan rubutunsa shine ya ci zarafin wani. To kaga ai ilimin bai amfani ba, ilimin da bai koya maka sanin Allah da sanin girman Allah ba, ai ba za ka ji tsoron tare laifin da za ka tafi da shi kuma gaban Allah ba. Kuma mafi sharri ka ce zarafin mutumin da bai ma san ka ci zarafinsa balle ce na haife maka, bai ma san ka ci zarafin nasa ba balle ce na haife maka. Saboda kaga wannan kuskure ne, lallai mutane su yi hattara, musamman ma matasan mu, da suke rubuce-rubuce a Facebook ne, a WhatsApp ne, a menene harkar da ya shafi rubuce-rubuce, domin wannan rubutun yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki zai tambaya, domin ko ba maganan baki ba ne, ai wakilin magana ce. Yawwa, yanzu ka rubuta takarda ka saki matarka, ko baka ce mata ko ka ce hungu, ta karbi takarda ta saku. Yawwa, domin ita shi rubutu wakilin magana ne. Yawwa, saboda haka dole ai hatara wajen abin da hannu zai rubuta, domin shi kansa ilimin ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah, kuma Allah zai tambaya a kansa. Allah ya ce summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im, sannan za mu tambaye ku game da ni'ima, ni'ima ne ilimin da Allah ya baka da ka iya rubutun, shi kansa ma Allah zai tambaye ka da Allah ya baka ilimin mai kai amfani da shi. Yanzu shin wanda ya rubuta alheri zai yi daidai da wanda ya rubuta sharri? Wanda ya rubuta kalmar nasiha zai daidai da wanda ya dudura shar? Ba daidai ba ne. Saboda haka dole mu ja hankalin ƴan uwa, musamman matasa, akan abin da ya shafi rubuce-rubuce. In Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu, in za ku yi magana to ku yi adalci, walau kana za qurba, ko da za ku yi magana akan wanda suke makusantanku ne da sauransu. Saboda haka ana son adalcin magana. Idan baka isa tattauna magana da malamai ba, kai shiru. In kar ganin wani kila wani malami kila ya challenge malaminka, kai ka fito ka ce za ka yi zage-zage, to wannan kuskure ne, wallahi kuskure ne mai girman laifi, kuskure ne mai girma. Shi kila malamin da zai magana akan maganar da wani malami ya yi, zai yi ta ne ala basiratin, zai yi ta ne bisa ilimi, amma kai da baka da ilimin fa baka da abin yi sai zagi to da sai kai shiru dan Allah yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda yake imani wato a cikin ku da Allah da ranar lahira to in zai magana ya faɗa alkhairi in ba zai faɗa alkhairi ba to ya shiru in ba zai faɗa alheri ba to ya shiru saboda me saboda tabbas in ya faɗa za a rubuta dan Allah haka yace wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun dan adam ba zai furta wata magana ba face akwai raqibu da atidu suna nan suna rubutawa in dai ka furta za su rubuta ko alheri ne za su rubuta ko sharri ne za su rubuta kuma idan ka faɗi magana in baka ba haƙƙin wani to ya ayya kusa kinka ce Allah na tuba Allah kuma ya yafe maka amma inda haƙƙin wani Allah bai yafe haƙƙin wani wallahi Allah bai yafe haƙƙin wani sai mai haƙƙin to wannan lallai muna daga cikin ma amar bihir balwa musiba da ta game duniya a yanzu mutum ya daina jin rashin nauyin malami a zuciyarsa har zai iya dukkura masa a shari'a ci masa mutunci zagin mutumin da yake dauke da sakon Allah a zuciyarsa yake kuma isar da mutane ai babban jarima ce babban jarima ne shin to waye zai gyaru a cikin al'umma in aka ce al'umman nan za su rika tsinewa malaminsu za su rika zagi malaminsu wa zai gyaru a cikin wannan al'umma din ba mai gyaruwa a cikin al'umma duk sanda al'umma malamansu suka zama lalatattu a cikin su ba su da kima ba su da daraja ai wannan al'umma ta halaka saboda ba wanda zai ce a bari ba wanda zai ce ayi ya kamata mu hattara a mu rika sanin girman junan mu mu rika sanin masu kima a cikin mu masu daraja a cikin mu wa kar dalilin sabo da cin zarafin mutane a siyasa cin zarafin mutane a harkar abubuwa na sharholiyar duniya yasa kuma kowa ma sai mu ajiye shi a mataki daya mai labelin kowa mataki daya in muka wani ma ba mu yi wa kanmu adalci ba babu wanda zai ci mutuncin mahaifinka baka ji zafi ba to kai ma fa in ka ci mutuncin ka tabbata mahaifin wani ka ci wa mutunci mahaifin wani ka ci wa mutunci wannan kenan in ma ba malintar ma in ma ba malintar balle kuma a ce wa'annan wato jagorori ne na addini aikinsu kullum su je su hana idansu bacci su yi karatu su yi bincike su ga me za su fito cikin al'umma su gaya wa al'umma alheri shi ne aikinsu sanda kake bacci a garonka shi yana nan ya kura wa littafi idanu ya kasa bacci saboda gudun gobe ya gaya wa mutane abin da zai amfani mutane amma kai kuma ya zama wannan mutumin shi zaka iya sake masa harshe ka zage shi ka ci mutuncinsa ka bata shi to wannan akwai tsoro ga irin wayannan al'umma da suke da irin wannan hali da irin wannan tarbiya ya kamata mu dauki izina littafin Allah ana karanta mana don mu shiriya don mu gyara halayenmu mu gyara ayyukanmu mu zama muna da cikin mutanen da gobe alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi alfahari da mu ya zama mu ne yan aljanna amma mutumin da ya saba irin wannan ai shi ma da kunya yace yana daga cikin rijistar yan aljanna saboda haka akwai tsoro a lalle mai hattara mu gyara mu yi wa kuma wato juna nasiha akan wato abin da ya shafi girmama masu addini girmama malamanmu da suke gaya mana gaskiya suke wato jan hankalinmu akan abin da zai amfane mu duniyarmu da lahirarmu ubangiji ya ce inna ma yakshallahu min ibadil ulama lalle abin sani wa'anda suka fi kowa jin tsoron Allah cikin bayin Allah wato su ne malamai inna Allah azizun ubangiji mabuwayi ne a cikin mulkinsa gafurun mai gafara ne wato ga bayinsa waɗanda suka aikata laifi suka tuba zuwa gare shi na'am
innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur
ubangiji yace a innal ladina yatluna kitaballahi har yanzu don Allah ya fito mana da girman malaman ya rada fito mana da darajar su da matsayin malaman Allah yake cewa innal ladina yatluna kitaballahi kusan mutanen da fa suke karanta littafin Allah suke fitowa kuma suke karantar da mutane littafin Allah wa aqamus salata suke tsaye da sallah kuma suke koya wa mutane da za su tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suke ciyarwa cikin abin da muka arzuta su sirran wa alaniyatan a boye da kuma a fili suke kuma fitowa su karantar da mutane wato falalan sadaka falalan taimako ciyar da mutane aiki na alkhairi yarjuna tijaratan la tabur, Allah ya ce waɗannan suna wani aiki ne fa, suna wani fatauci ne, kasuwanci ne tsakaninsu da Allah, lantabur wanda yake babu tasgaro a cikinsa. Kasuwanci suke tsakaninsu da Allah, wato babu tasgaro, babu asara, babu faduwar kasuwa. Mun gane ko? Ma'ana at-tabur, ma'ana wato halaka. Wato kasuwanci suke wanda babu abin da za su rasa a cikin kasuwancinsu. Ma'ana kasuwanci suke wanda yake mai riba kenan. Yawwa, Allah ya ce wato yarjuna tijaratan lantabur, suna son kulla wani kasuwanci ne lantabur wanda yake wato babu asara, babu halaka a ciki. Kaga wannan Allah ya dada fito maka da halayen waɗannan wato maluma ne, yace liwafiyahum ujurahum, Allah ya yi haka ne, ya ba su wannan damar, ya zama suna iya karanta littafin Allah, su karantar da mutane littafin Allah, su tsaye da sallah, su karantar da mutane tsaye da sallah, su ciyar dan Allah, su kuma karantar da mutane ba da zakka da ciyarwa fi sabilillahi. Allah ya ce saboda su kulla alaƙar kasuwanci, a dalilin me aka ce liwafiyahum ujurahum, dan Allah ya cika musu ladan aikin su da muka fada a baya, wa yazidahum min fadlihi, kuma Allah ya musu ƙari. Ƙari shine Allah madaukakin sarki ya ba su gidan aljanna, kuma a aljannar wata rana ya gayyace su, ya je ya gana da su, su je su ga Allah. An ce ƴan aljanna in sun shiga aljanna, Allah yakan gayyace su juma'a juma'a, tun da ranar juma'a a gidan duniya mutum ya saba ya wankansa, ya sa sabin kaya, ya tafi masallacin juma'a, ya gaggaisa da jama'a, sannan kuma an tashi a juma'a ya dawo gidansa cikin farin ciki. To haka Allah yake kuma duk ranar juma'a a aljanna, sai Allah ya gayyace ƴan aljanna, saboda haka sai su je su ga Allah. In sun ga Allah, sai su ji aljannar da suka fito a cikin ta ba ta kai daɗin kallon Allah ba, sai su ji ba sa sha'awa wato kallon ya ƙare. Wato in sun koma gidajensu na aljanna, kamar wato sun koma baya ne. Yawwa, saboda haka sai su ji wato sun samu kewa. Shi yasa Allah yake cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira, waɗansu fuskokin a ranar alkiyama nazira, suna haske ila rabbiha nazira, waɗannan fuskokin za su kalli ubangijinsu. Saboda haka haka kuma malamai suka fassara faɗin Allah, lillazina ahsanu husna wa ziyada, na ga waɗanda suka yi kyakkyawan aiki suka mutu da imani, za a ba su husna, abu mai kyau shine aljanna. Sannan sai Allah ya ce wa ziyada, da kuma ƙari. In ƴan aljanna sun shiga aljanna, Allah zai tambaye su, kuna buƙatar ƙari? Za ce ubangiji, ai babu wani sauran ƙari, ai an mana komi, an mana komi Allah, nan ka ai babu wani abu da za a ba mu fiye da wannan. Shi ne Allah sai ya gayyace su. Idan ya je ya yi hijabi, suka ga Allah, sai su ga ashe wancan abin da aka ba su ma da sauran magana ashe. Sai Allah ya musu ƙari da kallon wato zatinsa. To Allah yana jan kunnen mu, saboda mu gyara halayenmu, a mu gyara ayyukanmu, domin mu dace da wannan lada da Ubangiji wato ya tanada a gidan lahira. Allah yake cewa Allah ya tanada malamai wato masu ɗauke da littafin Allah, suke irshadin mutane, suke tsaye da sallah. Allah ya ce idan ya cika musu ujurahum, ladansu, ladan aikinsu, wa yazidahum min fadlihi, ya ƙara musu cikin falalarsa, innahu ghafurun shakur, lallai Ubangiji mai gafarta zunubi ne. Mutum ya san abin da yake yi ba daidai ba ne, sai ya tuba. Shi yasa sai Allah ya rufe maganan da cewa innahu ghafurun, Allah mai gafara ne. Kada mutum ya san yana irin wannan mummunan aikin na cin zarafin malami, cin zarafin masu addini, kuma ya ji ya aikata laifi kamar ba yadda zai yi. A'a, sai Allah ya ce innahu ghafurun, Allah mai gafara ne. Mutum in yana yin abu sai ya ji an ce ba kyau, sai ya tuba, to Allah kuma mai gafara ne. Shakurun, Allah mai godiya ne, wato ga wanda ya masa da'a. Idan kai wa Allah da'a, Allah zai godiya. Menene godiyar Allah? Shine Allah zai saka ka gidan wato aljanna. Wallazina awhayna
ilayka minal kitabi wal haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi inna Allaha bi ibadihi lakabirun basir.
Ubangiji yace wallazi awhayna ilayka minal kitabi, wato la abin nan da muka yi maka wahayi wato daga littafi, ya rasulullahi huwal haqqu, wato gaskiya ne daga wajen Allah. Alqur'anin da muka yi maka wahayi gaskiya ne daga wajen Allah. Musaddiqan lima bayna yadayhi, alqur'anin nan kuma ya gaskata duk littattafan da suka gabace shi, ya gaskata linjila, ya gaskata at-taura, ya gaskata sauran littattafai, da suka zo wato kafin sa inna lahu bi ibadi la khabirun basir lalle ubangiji la khabirun mai ba da labari ne basirun mai kallo ne li ibadihi gabayin sa mana alimin bil bawatin wa zawahir Allah ya san wato halin bayin sa ciki da waje abin da ya buya da abin da ya bayyana duk Allah ta'ala ya sani
ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
الله جل ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب sannan ubangiji ya ce sai muka gadar da littafin nan ma'ana a tsainar kitabun muka ba da alkur'anin nan ga allazina stafaina min ibadina waɗanda muka zaɓa daga cikin bayanmu a cikin al'umman sai wasu Allah ya zaɓe su sai ya ba su haddan alkur'ani mai tsarki Allah sai ya ba su haddan alkur'ani mai tsarki wasu kuma ya zaɓe su ya ba su fahimtar alkur'ani Allah ya ce sai muka gadar da wato bayanmu da muka zaɓa wato wannan littafi daga cikin al'ummar ka ya Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya zo ya kawo wahayi ya zo ya isar da sakon Allah sai ya bar littafin Allah a hannun bayin Allah ya kuma ce duk wanda ya riko da littafin Allah to ba zai bata ba yake cewa taraftu fikum ma in tamassabtum bihi lan tadillu na bar muku abinda in kun rike shi wallahi ba za ku bata ba shine yace kitabullahi wato littafin Allah wa sunnati da sunnata saboda haka duk wanda ya riko da littafin Allah ya yi riko da shiriya wato shiriya da kuma babu tabewa wato a ciki Allah yake cewa faminhum zalimun li nafsi cikin al'ummar akwai waɗanda suka cuci kansu ma'ana bi takasiri fil amali bihi wajen takaita aiki da alqur'ani ga musulmai ne duka amma kuma wato ba sa bin alqur'ani abubuwan da suke aikatawa na sharholiya ne wato littafin Allah yana gefe su kuma suna gefe amma suna iddai da musulunci sun musulunta wato al'ummar annabi sallam ta kasu kashi uku shine Allah ya kawo ta cikin wannan aya din Allah ya ce wa min faminhum zalimun li nafsi akwai a cikin al'ummar wanda ya cuci kansa da zalunci shine wato wanda bayya aiki da littafin da Allah ya gadar masa din wa minhum mubtasidun akwai wadanda kuma ya takaita yana yi amma dai a agalaban lokaci a galabiyyar lokaci a mafiya lokaci yana aiki da littafin sannan lokacin kuma yana dan sakewa ma'ana yana bin dokokin shari'a wani lokacin kuma yana saba wa Allah amma dai kuma bin Allah din sa yafi saban sa yawa wancan kuma na farko zalimul linafsi saban sa yafi bin shari'a sa yawa sannan Allah yake cewa wa min musabiqun bil khairat akwai wanda kuma wato suka tsere da alkhairi da yawa shine wato wadanda su suke kan shari'a al'umma ka kashi uku take akwai waɗanda suke safin farko zalimun li nafsihi aikin sabansa yafi aikin shiriyar sa yawa aikin sabansa yafi aikin sa na shiriya yawa in ka auna bin Allah sa da sabawa Allah sa to sabawa Allah sa yafi yawa shine zalimun li nafsihi akwai wanda kuma shi aikin sa na alkhairi yafi yawa amma kuma yana sabawa Allah shine muktasidu ya dan takaita bai bi Allah sau da kafa ba wani lokacin yana dan sauka a shoulder wani lokacin kuma sai ya koma kan kwalta mai kyau kan nylon wani lokacin ya sauka ga raul wani lokacin ya koma kan nylon to amma ya fi tafiya zai dogo tafiya akan nylon sai an dan dade sai dan yi parking ya sauka kasa to wannan shine muktasidu yana dan taba saban amma kuma bin Allah sa yafi yawa to sannan sai na ƙarshe wanda kuma shi da fakin dinsa da tafiyarsa duk akan nalon yake shine sabiqun bil khairati wanda yake cikin sahu na farko sai ubangiji yake cewa wato wa min sabiqun bil khairati akwai kuma wanda ya tsere tsara akan aikin alkhairi bi izin la amma da nufin Allah da nufin Allah kaga wancan zalimul nafsi ba ce da nufin Allah ba muktasidun ba ce da nufin Allah ba amma sabiqun bil khairati da nufin Allah kullun in ka samu kanka cikin gamdakatar cikin abin da Allah ya yarda da shi cikin abin da ake so in an samu sai ka tsinci kanka a ciki to hona fa da yardar Allah ne gamdakatar din ubangiji ne ba kokarin ka ba domin kullun kana tare da shedan yana fuzgarka a hanyoyin batarwa fuzgar da kai baka kallon sa shi yana kallon ka kaga fara da wanda yake kallon ka baka kallon sa ai fara ne wanda ba za a ci ribar sa ba tunda zai naushe ka inda yake so kai kuma baka kallon sa balle ka naushe shi saboda haka in ya naushe ka sai ya koma gefen nan sai ya tsaya saboda haka zai ci galaba akan ka to in kaga kai abu na nagarta to wannan gamdakatar din ubangiji ne shi yasa Allah ya ce wa min sabiqun bil karat sai ce bi iznihi da iznin Allah bi iznillah da iznin Allah zalika gadarwa wa'annan dangin mutanen nan guda uku littafin Allah da Allah ya ce mun yi wal fadl al kabir wannan falala ce mai girma domin duk wanda ya mutu da imani ko da ya shiga wuta lalle za a cece shi domin Allah ya hukunta duk wanda ya mutu da imani ba zai dawwama a wuta ba to amma waye yake so ya shiga ko sakan daya babu wanda yake so ya ganta ai mumini ai neman tsarin Allah yake kar ma ya ji labarin tafilin alkiyama kar ma ji gara a ce ma bangaren da yake ma ko labarin ta ma ba a yi ya samu amintuwar ubangiji kenan bayan ya zama yana gurin da ake cewa ana labarin ma ba hango ta ma ana labarin ai babu kwanciyar hankali balle a ce wanda za su na hangota saboda haka ubangiji ya kasa wannan mutanen ne menene hikima malami suka ce saboda mutane su yi kokari su tafi tudun mun tsira yanzu Allah ya ce waɗanda sakonsu ya fi biyayyar su yawa an ce musu zalimun li nafsihi to kowa sai ya kokari ya ga ya fidda kansa a cikin wannan category din yawa wannan da'ira ta zalimun li nafsihi mutumin da aikin sabansa yafi bin Allah sayawa akwai hatsari to ya dage ya fita ya tafi jama'a ta biyu muktasidun wayanda suke wato suna dai sabawa Allah amma kuma bin Allah su yafi yawa idan ko mutum yaga yana cikin wana cikin katiba na tsakiya to ya kamata kuma ya dage domin akwai hatsari shi ma zaman sa har yanzu cikin nan din ya dage kuma ya ganshi a cikin sabiqul bikarati domin wayancan su ne Allah ya yabe su kada yace su kam sun tsere da dukan alkhairai biiznillahi da izinin Allah ina fata mun gane yawa to kaga wannan dan mutum ya duba aikin sa ne sai mutum ya koma duba aikin sa yawa kullun ana so mutum ya rika yi wa kansa hisabi maza Allah yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasibu ku yi wa kanku hisabi tun ba a zo ranar lahira an muku ba kowa ya yi wa kansa hisabi tun wato ba a zo an masa ba ya bincika ya ga me yake aikatawa shin cikin ayyukan da yake Allah ya yarda da wannan aikin Allah ya yarda da shi in Allah ya yarda da shi ka ci gaba da karfin gwiwa ka ci gaba da karfin gwiwarka in kuma ka san Allah bai yarda da shi ba to ka nemi taimakon Allah din ka canza ka hau ka tafi cikin aikin da Allah ya yarda da shi saboda me saboda ka tsira da kanka ka tsira da mutuncinka wajen Allah madaukakin sarki ubangiji a yake cewa zalika huwal fadlul kabir wannan falla ce wadda take mai girma sai Allah ya ce
jannatu adni yadkhuluna yuhallawna fiha min sawira min zahab wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir
malam yake cewa a wajen tafsirin faminhu zalimun li nafsi sai yace man galabar sayyi'atuhu ala hasanati duk wanda munanan aikin sa suka fi kyawun aikin sa kyau ayyawa duk wanda munanan aikin sa suka fi kyawun aikin sa yawa wato shine zalimun li nafsihi wal mubtasidu man galabar hasanatuhu ala sayyi'atihi wanda yana yin laifi amma kuma kyawun aikin sa sun fi laifin sa yawa shine mubtasidu sanan wasabi'un bil khairat shine man la yaqaw min sayi'atun aslan wanda baya mummunan laifi baya mummunan laifi kwata kwata duk aikin sa kyawawa ne yace ya zo a hadisi dan ganin tafsirin wannan ayar manzon Allah yake cewa sabiquna sabiqun wa mubtasiduna najin wa zalimuna maghfurun lahu sabiquna sabiqun wanda ya tsere mana ya tafi ya tsere shine sabiqun bil khairat sanan sai yace wato wa muktasiduna najin wanda yake mai muktasidun din wanda aikin sa na lada yafi kyau amma dai yana da laifin sai ce shi kuma najin zai tsira shi ma in ya tsaya ya tare zai tsira zai tsira sannan kuma yace wa zalimuna maghfurul lahu zalimu li nafsi din shi ma in ya tuba kuma Allah zai gafarta masa wasu malaman suka ce az-zalimu huwa allazi zahiruhu khairun min batinihi zalimu li nafsi shine wato mutumin da yake yana da alheri a fili amma kuma cikin zuciyarsa ba kyau a fili gashi nan yana tare da alheri amma cikin zuciyarsa kuma wato ba kyau wal muktasidu man tasawi zahiruhu wa batinuhu amma muktasidun kuma shine wanda da zuciyarsa da salalinsa duk ɗaya ne in yana da sharri a fili to irin wani sharri shi yake da shi a boye in yana da alkhairi a fili to irin wani alkhairi shi yake da shi a boye ma'ana da zahirinsa da batininsa shi ma'auninsa ɗaya ne wasabiqun shi kuma sabiqun bil karati shine man batinuhu khairun min zahiri shine wanda a zuciyarsa kullun alkhairi ne ko da a fili ya nuna maka wani abu na rashin kirki amma a zuciyarsa alkhairi ne shi mala yake cewa waqaddama zulm alaman ba'adahu sai Allah ya fara gabatar da zalunci akan wato alheri yace liyaqawi rija'ahu fi rabbih domin asawa bawa wato kwadayin samun tsira a gurin Allah kar asa bawa a yanayin da zai ɗebe kauna cewa lallai ba zai tsira a gurin Allah ba duk mutumin da yake ji a ransa kullum saboda laifin da yake lalle in ya mutu sai Allah ya sa shi a wuta to wannan in bai sa ba sai ya shiga wutar Allah Allah ya kiyaye ko da laifi Allah ya faɗi narkon azaba da zai ma masu wannan laifin kuma kana yin wannan laifin to ka riƙa rinjayar da janibin kauna cewa za ka tuba kuma Allah zai tausaya maka Allah zai yafe maka Allah zai maka rangwame ba zai ka saka ka a cikin azaba ba amma ka riƙa jin a jikinka cewa laifin nan da kake fa laifin nan fa zaka shiga wuta shedan yana jiyar da kai kamar zaka iya jurewa to mutum ya halaka domin ba mutanen da suke ɗebe kauna a wajen Allah na samun rahamarsa sai mutane kafirai shine malai yake cewa shi yasa ma Allah ya fara gabatar da zalimul li nafsihi wa minhum zalimul li nafsihi saboda me saboda kada bawa ya ɗebe kauna a wajen Ubangiji a yake cewa wali Allah wato ya ajabu ta'iu bi amalihi fayahliku shi yasa kuma dan kada mai bin Allah a fara gabatar da shi a farko ya ji karfin gwiwa ya ji shi ka an riga an gama kuma shi kan dan aljanna ne ya je kuma ya halaka domin Allah ba a masa tilas ko kana aiki na alkhairi tsammani za ka nayi kana yin zato kana rinjayar da zaton ka cewa Allah zai karba amma ba yanke ba kullun ana son atamanni wato kana tsammani guri cewa Allah zai karba an raja ya zama a cikin tsammanin ka a wajen Allah ya zama akwai alkaufu akwai araja kana jin tsoro ko dai ma ba za a karba ba ko kuma za a karba to amma kana rinjayar da layin karban ya fi layin tsoron dan layin tsoron zai sa ka rika gyara aiki kana mai kyau sannan kuma zai sa kana ƙara aikin alkhairi amma idan kurin kaji yanzu kaji kurin kai azumin nan an yi bayanin falalan darilatul qadari kurin kaga kai tarawihin ka tsawon wata ka san dai ka dace darilatul qadari ko kuma ma kila kai tahajjud din ka kwana 10 ganshe kana ga yanke ba kai fashin ko kwana 1 ba ka dace da darilatul qadari sai ka ji a jikinka shikenan kai ka riga an gama aljanna ka ta riga ta tabbata wannan sai ya sa ka kwanta da sirri baka san ba in ko kana raye a kalma ɗaya da zaka faɗa za ta sa du azumin naka na watan Ramadan du kiyamul lailin ka da kai duk tahajjud ɗinka duk sadakar ka duk karatun alqur'anin ka duk istighfarin ka duk a kalma ɗaya sai ka bata shi kalma ɗaya tol sai ka rushe shi gaba ɗaya to in mutum yana da haka ai yana cikin tarko saboda haka ana son alkaufu waraja tsoron kar aikin naka da kai na alherin ya bace sannan kuma da tsammanin an karba haka ake so shi yasa malam yake cewa ubangiji sai fara bai fara kawowa wa minhum sabiqun bil karati ba sai aka ce wa minhum zalimun li nafsi domin shi mai laifin a nuna masa cewa to ai kofar ba a rufe ta ba zai iya tuba Allah ya yafe masa zai iya kuma dagewa daga matakin kasa ya hau matakin tsakiya daga matakin tsakiya ya hau matakin sama aka bashi karfin gwiwa ina fata muna ganewa sannan shi kuma wanda yake matakin sama sai aka faro masa da na kasa domin ba a fara ambatan sa ba dan kar ma ya ji shi kan shikenan ya riga ya hau turmin tsira yace zai kwanta da sirri shine malai yake cewa dan abawa mai kauna wato dama ya rika kauna yana kuma jin tsoro kada ya ebe wato yanke hukunci cewa shi ya riga ya tsira to shine yake cewa cikin wannan wannan Allah ya yi shi dai garashin haddin da Allah yake cewa inna la yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah na san masu tuba yana kuma san wato masu tsarki da wato tsarkakewa shine ubangiji yake cewa wato jannatu adinin Allah zai ba su sakamako na gidan aljanna shine fadalun kabirun din falala babba da Allah ya ambata karshen ayar da ya tanada mu wayannan dangin mutane zai ba su falala babba sai yace kamar mai tambaya ce ubangiji wace falala ce babba sai Allah ya ce jannatu adinin ita ce aljannar gurin zama wato aljannar zama wanda in an shiga yadkhulunaha dan aljanna za su shiga wato yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'an aljanna ce wato ta zama mana kenan kar ma mai shiganci ji akwai lokacin fita yasa Allah ce jannatu adan aljanna ce ta zama in an shiga zama za a yi yadkhulunaha dan aljanna za su shiga yuhallawna fiha za a yi musu ado a gidan aljanna din sun shiga za a yi musu ado idan sun shiga aljanna din min asawira za a sa musu awarwaro min zahabin na zinariya wa lu'lu'an za a sa musu lu'lu'i wanda aka yi musu dajiya da zinariya wa libasuhum fiha harirun sanan tufafin su a gidan aljanna shine tufar alhariri tufar alhariri tufa ce wanda Allah ya haramta wa mumini ya sa a gidan duniya domin Allah ya tanada ta a algidan aljanna duk da cewa tufar alharirin duniya bace kusan irin ta aljanna ba an ambaci kayan aljanna da sunayen kayayyakin duniya ne saboda dan adam a duniya ya san wannan tufa ce ta alfurma tufa ce mai tsada kamar yadda aka ambata masa zuma aka ambata masa ruwan sanyi aka ambata masa nono ko madara aka ambata masa dan itace inabi zaitun ruman aka ambata masa saboda ya san dadin wayannan dan itacen a duniya to amma saboda yayi sha'awa ne tunda a duniya ilimin sa bai wuce wayannan yan itacen ba amma in dan itacen aljanna ba daidai yake da dan itacen duniya ba hadisi ya tabbatar cewa a suna iri ɗaya ne saboda mutum ya ɗauko ilimin sa na duniya ya amfani da shi sai aka bar sunan shi ne amma kamar sa da ɗanɗanon sa ba iri ɗaya bane tunda ɗan itacen duniya zaka samu mai tsami zaka samu mai bauri zaka samu mai ɗaci zaka samu mai hanci zaka samu mai ƙwallo zaka samu wanda tsutsa ta ci zaka samu guburi nunar rana da cin tsuntsaye duk wannan babu aljanna ɗan itacen aljanna hancin ma bai shi dan wai kar ka bata lokaci sai ka cire hancin ka ci hancin ma babu haka kuma bashi da kwallo san ka fara cin sa babu inda zaka tsaya ba zaka ce kai so kwallo ba sanan bashi da bawo shi yasa aka ce kofin gidan aljanna ma da nasi da alqur'ani Allah ya ce kofin gidan aljanna bashi da hannu bashi da marika saboda kar a ajiye shi marikar tana gefata a ce sai ka sha wahala ka jiyo marikar wannan jiyowar ma wahala ne dan aljanna bai kamata ya yi ta ba shi yasa Allah ya ce idza ra'aita famma ra'aita na'iman wa mulkan kabira in dan aljanna ya shiga aljanna zai ga ni'ima da mulki mai girma mulkin dan aljanna ya kai ya juyo kofi ya kamo marikar sa ma wahala ne sai Allah ya dauke kofin marikar ba marikar duk inda ka dauka a bakin ka zaka saka saboda mi, saboda a cika wa dan aljanna din ni'ima, a cika masa ni'ima. Wannan aljanna da muke ta sallah da neman ta, Allah ce in ka shiga ka ganta za ka gani ni'ima da mulki. Allah ce kabirin, mai girma. Allah da kansa yace abun babba ne. To Allah duk girman sa yace abin da aka tana da aljanna na yan aljanna abin babba ne. Aka san girma abin ya kai inda ya kai. Saboda haka wannan aljanna ita Allah zai tana da mu wa'annan mutanen. Allah ce in sun shiga kuma za a yi musu ado, maza za a sa musu agogwanni na zinariya da lu'ulu'i, mata za a sa musu awarwaro na zinariya da lu'ulu'i. Allah ya ce wa libasuhum fiha harir, tufafinsu a gidan aljanna kuma tufafi ne na alhariri, wanda yake mai taushi, tufafi ne mai laushi, wanda yake wato mai daɗin kallo, wanda in ka saka daga waje za a ga naman jikinka saboda tsabar kyau, kamar baka saka tufa ba. Wa qalu, yan aljannan in sun shiga,
alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur
allazi ahallana,
allazi ahallana daral muqamati min fadli,
na'am,
la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub.
Ubangiji yace yan aljannan nan in sun shiga suka ga abin da suka gani, so ga abin da aka basu, a ce wannan gidanka ne, wannan gidanka ne, ka dawwama ka zauna ka shiga ba fita. Manzon Allah ya ce in yan aljanna sun shiga aljanna, Allah zai turo mala'ika mai shela ya zo ya ce yan aljanna, yake cewa zai ce musu, ya musu shela, shela da kowa zai ji aljanna, zai ce ya ahalal janna, ya ahalul janna, ya ku yan aljanna, khuludun bila khurujun, ku zauna a aljanna har abada babu fita. Aka ce wannan kalmar da mala'ikan nan zai fada ma yan aljanna, khuludun bila khuruj, ku dawwama babu fita, suka ce za su ji ta ma fa aljanna dadi. Ai shi ne dama abin da mutum yake jin tsoro a wajen ni'ima. Allah baka ni'ima kuma a zare ni'imar, shi yasa ni'imar duniya ta zama aikin banza. In dai baka yi amfani da ita wajen bin Allah ba, wallahi ta zama aikin banza. Saboda me? Saboda abu ne wanda ake zare shi. Din ni'imar da zaka samu ta kuɗi ne, yau a ce kana da kuɗi kana jin daɗi, gobe kuwa ya gare baka da kokobo. Daɗin da ka ji yau zaka ji shi gobe? Ba zaka ji shi ba. A ce yau kana da kuɗi a marar ka naira 100,000, zaka shiga kasuwa duk abin da kai sha'awa na ci zaka saya ka ci. Aka waye gari gobe kuma baka da kokobo, kuma kasuwa tana nan tana ci goben ma. Yanzu daɗin da ka ji yau zaka ji shi gobe? Aka yi ka ji kamar baka taɓa jin daɗin ba. Sai ka ji kamar baka taɓa jin daɗin ba. To haka ni'imar duniya take. Duk abin da kake da shi ran da aka raba ka da shi, sai ka ji ba ka jin wannan abun a jikinka. To dan yan aljanna kada wato suna tunani irin wannan ni'imar da take ta duniya ita ce aljanna. Allah sai ya ce a jaya musu shela, a gaya musu khuludun bila khurujin, ku dawwama a aljanna bila khurujin, wato babu fita. Ku dawwama a ciki, wato babu fita. To za su ji cewa wannan kalmar ta ma fi shiga aljanna dadi, saboda yanzu ai sun tabbata duk ni'imar da suka same ta, to kuma ba za ta kubuce musu ba. Allah datar da mu. Haka kuma aka ce wannan mala'ikan zai shiga gidan wuta, bayan an gama ceto an gama komi, an riga mai shiga aljanna na ƙarshe ya shiga an rufe, wanda za a bar su a wuta na ƙarshe an bar su an rufe, zai shiga gidan wuta ma zai yi shela, zai ce ya ahlan nar, ya ku yan wuta, khuludun bila khurujin, ku dawwama a wuta babu fita. Aka ce to musibar tashin hankalin da yan wuta za su ji, Allah ya kiyaye mu, wato ta ma futar zafi, a ce ba za su fita ba har abada, domin ai abu in an ce za ka rabu da shi ko shekara nawa ne dan aldan wuta, in dai yana tsammanin fita to bai yaɗe bai kauna. Amma lokacin da wannan mala'ika zai zo ya wannan kira, to nan kuma zai ɗebe kauna, to nan kuma zai rika kiran wato wailu, zai rika cewa wato Allah yake cewa ko ya mene ayan ta yake faɗa, la tad'u suburan wahidan wa la suburan katira, zai rika kira ya halaka sa ya halaka sa, Allah zai ce kar ka kira halaka daya, ka kira halaka masu yawa yau, saboda babu fita. To shi yasa ubangiji ya ce yan aljanna sun shiga aljannan nan suka ji wannan shelan wato wa qalu sai ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi azhaba annal hazana wanda ya tafiyar mana da bakin cikin mu yanzu ka babu sauran bakin ciki babu tunanin in an shiga za a fita babu sauran bakin ciki inna rabbana lagafurun shakurun lai ubangiji mai gafara ne shakurun wato mai godiya ne ga wanda ya masa da'a allazi ahlana daral muqamati shine ubangijin da ya ba mu gidan zama gidan dawwama min fadlihi wato daga falalansa la yamassuna fiha nasabun gidan da idan muna zaune ba wata wahala da za ta shafe mu wala yamassuna fiha lugu wato babu kuma wato gajiya wato da za ta same mu gidan aljanna dan aljanna ba wahala ba gajiya na'am ba wahala ba gajiya babu yayi gaisuwar aljanna ma assalamu alaikum ne babu yayi sanyi ya gajiya ya dari kai je an yi rana je ya ruwa ya zafi duk babu wannan in an sha ruwa ku zo kuna ta gaisuwa ana cewa ya rana ya azumin yau ya kaza aljanna babu wannan wannan sai a duniya gidan wahala gidan aiki nan ne ake jajanta wa juna saboda aiki da aka yi amma aljanna sai dai salamun alaikum tabtum farin ciki shi ne kurin gaisuwar aljanna in dan aljanna yayi niyyar cin wani abu daga cikin dan itacen aljanna ko nama ko ya sha ruwa ko ya sha nono ko zuma duk abin da yayi niyya ba sai ya tashi ya je gurin abun ba abun zuwa masa zai in ya gama biyan bukatar sai abun ya tafi dan Allah ya ce dan itacen aljanna abu ne wanda yake baya karewa ni'imar Allah ba ta karewa Allah ya sanya ni'imarsa a gidan aljanna idan ka sa hannu ka kaciri mangwaro a gidan aljanna kana cira take wani ya mai rugurgun ta yadda ma karka tsamanin garan na sha a hankali kar ya kare to wannan ma sai Allah ya fitar maka a zuciyarka domin in komai yawan bishiyar in dai ka ciri daya sai daya dawo ya mai rugurgun saboda kar ma ka ji wata ran mangwaron ka zai kare sannan kuma in kana ci shi kamar sweet campo yake mun faɗi abincin gida aljanna kamar sweet campo yake domin ba a bayan gida aljanna ba a fitsari babu majina babu kaki Allah ya tsarkake dan aljanna daga dukkan abin kazanta saboda haka kana ci abin yana narkewa kana ko ba zai saka ce baba ba zai saka kiba ba bale ka ce kana jin tsoron kan siganka ya tashi saboda kiba duk abin da kaci haka zai narke duk abin da kaci haka zai narke wato yanzu me alewa sweet campo kafin ka cika koshin kana jin yunwa ka kira shi Allah ci dewa sai ka gaji da ci baka ji ka koshi ba haka abincin aljanna yake kana cira kana sa a bakinka kana taunawa da ka gama jin dadin sa shikenan ya narke da ka cira kuma wani ya mai rugunsa in ka gama sai mangwaro ya tafi bishiyar ta tafi sai gobe kuma ka yi sha'awa in kai sha'awar inabi haka zai zo in kai sha'awar ruman hatta naman tsuntsu dan shilar aljanna in kai sha'awar naman tsuntsu haka tsuntsun zai kurko a soye an masa hadin sa idan irin dafin tukunya kake so haka zai zo in balangu ne haka zai zo in tsiran sa kake so haka zai zo da kulin sa haka zai zo ka ci in ka gama cin kai furka ya tafi abunsa duk cin yadda ka cira wata za ta ta mai da gurbinta duk inda ka cira nama mai tafi abunsa to haka ni'imar aljanna yake shi yasa wato dan aljanna shi yasa mutun da ya san ni'imar da Allah ta nada a gidan aljanna yana mumarasa da ayoyin alqur'ani wato ba zai shantake wajen neman aljanna ba duniyan nan ba za ta rufe masa idanu saboda dan ni'imar ta wadda take yar kadan ita ma ba zama take ba mutum ya manta da wannan tanadin da Allah ta'ala yayi a gidan aljanna Allah kullun yana gaya mana wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita tafi wanzuwa wato ita tafi alkhairi abinda Allah ya tanada a wurin sa shi yafi alkhairi ya kamata bawa ya fifita kwadayin abinda yake wajen Allah wato sama da abinda yake na duniyar ma nasa ne na duniyar ma nasa ne ba kuma hana ka nemi na duniyar ba amma kada ka shagaltu da neman na duniyar wanda yake ba mai wanzuwa bane ka rabu da abin da yake wanzaze wato nojan Allah Ubangiji yake cewa wato la yamassuna fiha nasabun, a gidan aljanna dan aljanna za su ce ba wata gajiya da suke samun mu, wala yamassuna fiha lugu, wato kuma wato babu wani wato gajiya da annasabu da al lugu da annasab, duk wannan gajiya ne, duk wannan wahala ne, wato wannan kace kamar ba wata rashin lafiya da za ta same mu saboda ko kuma sai mun yi wata wahala mu samu mu ci, ko sai mun yi wahala mu ci da iyalanmu. Ni'ima Allah ya tanade ta a dama tana nan kurin kace ne, wato kayi wa Allah godiya, ba kamar ni'imar duniya bane wanda sai kayi wahala, sai kayi wahala haka sunnar Allah yayi a gidan duniya sai an yi wahala. Nan da aka saukar da Annabi Adam a bayan kasa, malaka je zo masa, sai zo masa da irin shuka da magirbi da gatari da sungumi da manjagara da wuta, ya kawo masa ya ce to gidan duniya gidan wahala ne, sai kayi wahala ka sa a bakinka. Ya zama Annabi Adam ya dauki gatari ya sare jeji ya kone, ya dau manjagara ya share, ya dau magirbi ya kafce ya gyara, sannan ya shuka aka yi ruwa, sannan hatsi ya fito ya yi noma ya girma ya girbe ya yanke ya tare ya sissike ya sirfe ya daka ya tuka ya fura wuta ya tuka, to ya samu loma ɗaya da ya sa a bakinsa. Ku dubi protocol ɗin, hanyoyin da ake bi kafin a samu loma ɗaya a sa a baki, amma na aljanna fa da kayi niyya abin zai zo. To shi yasa duniya duk abin da ka samu rayuwa ce ta wahala a gidan duniya, ka fifita neman aljanna shine inda zaka je ka ci a cikin sauki, wato ba. Amma duk abin da ka samu a gidan duniya, ko dai kai kai wahala ko wanne ya maka wahala ya samu. To za mu tsaya nan kuma saboda lokaci, abin da muka faɗa daidai, Allah karba mu da ba mu lada, Allah madaukakin sarki ya ba mu gidan aljanna, ya datar da mu da ayyuka da ake yi a samu gidan aljanna a wurinsa, daga mulkatar ɗinsa ya kiyaye mu, wato gidan wuta ya kiyaye mu ayyukan da suke sa mutum ya shiga gidan wuta. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana, ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu, ya karba ayyukanmu, ya sa mana a mizaninmu na lada kurakuranmu. Allah ya gafarta mana abinda muka yi daidai, Allah ya karba mana.